maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure
maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure
in ku karkade kunnuwan ku kuji maza da mata
gidan aure
akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta
gidan aure
cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro nake mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wani sabon shirin na gidan aure wanda yake zuwar muku daga sashin addinin musulunci na Hikima Radio Gatan Al'umma mita 93.7 wanda ni Aminu Khidir Idris nake jagoranta shirin a tare da ni kullum mukan kasance a irin wannan rana daidai wannan lokaci tare da Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya a cikin shirin mai albarka wanda masu bibiyar shirin za ku iya bibiyar mu ta kafafan sada zumunci da muke kawo muku wannan shiri mai albarka kamar kullun shirin zai dora daga inda ya tsaya wanda a satin da ya gabata shirin yana tattaunawa akan matsaloli da ake samu tsakanin mata da miji bayan aure in an tare wanda muka yi bayani irin matsalolin da suke faruwa wasu daga ciki da kuma hanyoyin da ake iya warware matsalolin idan sun faru wanda insha Allah a yau zamu dora daga inda muka tsaya a satun da ya gabata kafin nan zamu je ga ƴan uwa kai tsaye don shigo wasu cikin shirin don bada tasu gudunmawa a cikin shirin yadda suke saurara shi yake tafiya insha Allah za ku iya neman mu kan 081-495-0841-0841-0841-18 nan ba ce da za ku iya neman mu kai tsaye don ba da taku gudunmawar a cikin shirin ko kuma ta hanyar saƙon karta kwana a cikin shirin namu mai albarka wanda yake maraba da dukkanin ra'ayoyinku don dama don ku ne muke kawo wannan shiri mai albarka shirin gidan aure shiri ne da yake duba matsaloli da suke faruwa a gidajen aure don mu ga ya za a yi maganin irin waɗannan matsalolin assalamu alaikum to muna tare da
malamin albarka da kokari barka da dare
to muna tare da to wannan ina ga kar waya tasa kamar yana da matsalan network assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam muna tare da wa
akram Allahu barka da dinna
yawa muna tare da wa
ya kokari muna tare da shehu daga nan Minjibir
to shehu daga Minjibir me kake tafa da shi cikin shirin
nan Allah mallan tambaya na ni ina son da Allah ya maka min da nan banka ne ina son zan yi magana da kai
ka rubuto message insha Allah kana son lamba insha Allah za mu tura ma
na'am
ka rubuta sakon karta kwana cewa kana son lamba ta za mu tura ma insha Allah
to shikenan Allah ya taimaka Allah ya jagora
amin amin assalamu alaikum muna tare da
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
muna tare da
mai magana Rabi Musa mai jarida daga unguwar kofar Wambai
to Rabi Musa mai jarida me kake tafa da shi cikin shirin
to alhamdulillah lallai shiri daga jin sunan shirin ma shi ne mai sadda sabo wanda al'umma suke amfana ki karin abin da zan haska a nan shi ne lallai kamata a kowace zamanin yawa musamman da alaƙar da wannan shirin da wannan suna mu kasance masu yi wa juna adalci da yin dukkanin abin da za a ga shi da hanya ta daidai. Alal misali idan mutum ya yi wani abu za a gani kamar bai aikata daidai ba ko kuma a ɗan yi nuna zargi to sai a guji wannan aikata wannan abin. Ba su na kasance masu uzuri da ba da hanzari da ba da dama da sauƙin kai to insha Allah irin wannan al'amari zai zama to an gudu tare an tsira tare da nashi kasance sanya katsawa wato a biyun abu don Allah ya jira domin kowane al'amari. Idan aka sanya Allah a ciki insha Allah za a gani.
To Rabi mai jarida.
Dukkanin mu muna neman taimakon ubangiji.
To Allah ya saka da
kai. Rabi Musa mai jarida kofar banki zuwa Masara.
To bisalam Rabi Musa. Dama shi kai ai zan iya cewa dan gida ne a wannan shiri mai albarka. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Muna tare da
Malami barka da gari barka da wannan lokaci.
To muna tare da
dalibin wannan shiri ne mai albarka wato musafiri ce ne wa kan layi.
Eh tabbas dalibin wannan shiri
ne. Gaskiya ne wannan shiri ai mu za mu ci makaranta tare da mu.
Gaskiya ne.
Gaskiya saboda muna ɗiba abubuwa masu alfanu ka sai mu har zo mu shiri daga ciki ba. Amma kuma wannan shiri baya wuce mu ko da shi nakan dige shi saboda gaskiya akwai ilmantarwa a ciki kuma akwai fadakarwa a ciki. Saboda ka ga ko da Allah ya sa lokaci ya yi ta shigo daga ciki wannan shiri ta ya zama kamar makaranta tare da ni.
Dama babban buri da buƙatar wannan shiri ma shine dama yadda mutane waɗanda ba su yi ba in sun zo gabar yadda za su zauna lafiya wanda kuma suke ciki ya za su zauna lafiya.
Gaskiya ne malami shi yasa duk wasu abubuwa da naji na amfana cikin wannan shiri ko da a majalisa cikin abokana na kan yi kokari kuma in gana faɗakar da su wasu abubuwa domin su wasu ilmantuwa kamar yadda ni ma nake faɗakarwa da ilmantuwa cikin wannan shiri. Gaskiya sai dai fatan Allah ya saka da alkhairi kuma na fatan Allah ya shigo da malam Abdul na wannan gida lafiya.
To amin.
Mu sauri je da malam Aminu Allah muna tare da ku.
To masha Allah. Assalamu alaikum muna tare da wa. Wa alaikum assalam muna tare da wa.
Muna tare da Hindatu daga unguwar Waru.
To Hindatu dan matsa daga kusa da akwatin rediyon ki. Me kike tafa da shi?
Ina buƙatar number doctor.
To ki tura sakon karta kwana cewa kina buƙatar number doctor.
To insha Allah mu dan tura malam fatan alheri Allah ya ƙara wa malam lafiya.
Amin amin. To shirin gidan aure shiri ne wanda muke tsakiyar tattaunawa dangane da abin da ya shafi rayuwar ma'aurata irin matsalolin da ake samu ana yin aure. Zaka ga ana yin aure wasu matsaloli sukan dabaibaye gidan aure. Mijin ya rasa ta ina aka samu su, matar ta rasa ta ina aka samu su. Wasu ma zaka ga har a wannan matsalolin da suke ciki ba su gane ba ko kuma ba su san cewa a cikin matsaloli suke ba. Wannan shi ya ma fi kowanne haɗari tunda ba su ma san cewa suna cikin matsalar ba. To kaga mutum zai ta ƙara shiga ne abin da bai sanya zai ya gyara shi ba bai sanya ya yake ba. Amma idan aka ce ma sun san cewa yanzu suna cikin matsala to an yi nasara ta farko ya za a zo a sami gyaran wannan matsalar da ake ciki. Dusan da mutum ya gane cewa yana cikin matsala ya ci rabi ya yi nasara ta gane ko kuma ta neman hanyar da zai yi gyara a cikin wannan matsalar da yake ganin yana cikinta. Amma a ce mutum yana cikin matsala shi kansa bai san yana cikin matsala ba to wannan ya fi komai ƙara saka mutum a cikin damuwa da kuma babu mafita da za a iya nemowa a cikin wannan matsaloli da ake shiga. Shi yasa muke kawo matsalar da kuma hanyar da za a warware wannan matsala. Domin wanda yake ciki in yana cikin matsalar yanzu ya san yadda za a warware ta. Wanda kuma baya ciki kaga yanzu ya ji matsalar kuma ya ji hanyar warware ta. Idan Allah ya taimake shi sai iya kaucewa matsalar gaba ɗaya ma ba zai faɗa cikinta ba. Kaga wannan Allah ya taimake shi. Idan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa shiga irin wannan matsalar dama ya san matsalar. Abu ɗaya da ya rage masa yaya zai yi ya yi maganin wannan matsalar da ya tsinci kansa a ciki. Wannan shi kansa rabi ne na rayuwa, zaka iya cewa rabi ne na tafiyar, rabi ne na warware matsalolin da aka fada a ciki matukar an shiga, to ga yanda za a ba a warware. Ita matsala takan iya zo wa mutum ta kowane irin hanya. Yadda ta zo mini ba haka za ta zo ma ba, yadda ta zo wannan ba haka za ta zo wannan ba. To amma maganinta, nemansa shi kuma wannan zai iya zama da naka da nasa duka iri ɗaya ne, zai kuma iya zama taka matsalar da tasa da bambanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya koyar da mu neman hikima duk inda take. Duk inda hikima take a Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar ya koyar, balma ce yana ɗaya daga cikin sufofin mummunai. Mummuni shi ne wanda yake neman hikima duk inda hikimar take. Zai je nemo kayarsa don ya gudu, ya tsira, ya yi nasara a dukkanin kuma abin da ya shafi a rayuwar da zai gyara. Shi zamantakewa wani abu ne wanda yake yana da buƙatar makaranta, yana da buƙatar koyo, yana da buƙatar iyawa. Idan mutum bai koyi zamantakewa ba, idan mutum bai iya zamantakewa ba, to zai yi ta shan wahala ne a gurin tafiyar da yadda zai zauna da iyalansa, zai wahalar da kansa yadda ya samu matsala kuma bai sanya zai warware ta ba. Amma idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi, ya san yadda zai warware matsalarsa, to kaga nan da nan zai warware matsalar tasa ba tare da ya samu damuwa ba akan dukkanin matsalolin da ya tsinci kansa a cikinsu. Saboda haka wajibi ne wanda yake niyyar wani abu ya sanya zai aikata, in ya samu matsala ya sanya zai warware matsalar da ya tsinci kansa a ciki. Mai ahalari yake cewa baya halatta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah maɗaukakin sarki a cikin hukuncin da zai aikata, sannan ya aikata wannan abin da ya tsinci kansa a ciki. Baya halatta ga mutum ya aikata aiki sai ya san hukuncin aikin da ya aikata. Dokta, muna yi maka barka da shigowa.
Masha Allah, alhamdulillah.
Dokta, a satin da ya gabata muna kan tattaunawa wasu matsaloli da sukan iya samun ma'aurata a daidai lokacin da aka yi sabon aure. Matsalolin sun ƙare ne ko akwai wanda za mu dora da su?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Naji kana tafafatawa, ana ta bugawa, Allah ya ba ku lada. Muna kuma godiya, Allah ya sa muna da rabo duniya lahira.
Amin.
Kai a tunaninka matsalolin aure suna karewa ne?
A'a, na bayan aure ana tarewa, wanda ake samu wannan iya wannan
gaba. A tunaninka suna karewa? Ai, ba za su kare ba.
Akwai wasu ke
ai kware kuwa. Idan za mu ɗebi shekaru muna yi, ba za su kare ba, sai dai mu ɗan taɓa kaɗan
sai mu
bari sai mu sake dawowa. Yau ka saurare ni, ka ji abin da zan faɗa.
Na'am.
Allah ya saka da alheri.
Amin, dokta.
Muna gidan aure ko?
Muna gidan aure, yanzu an yi aure an tare.
A yau insha Allah ta'ala za mu yi magana ne akan wato falalar auren, saboda na ɗan zargi kaina cewa mun zo mun buɗe wa mutane bayanai da matsaloli.
Amma
kuma kai ka zuga ni.
Amma ana kawo kuma hanyar da za a warware matsalolin.
Gaskiya ne.
Wani ɗan uwa ya rubuto tambaya ma yake cewa yaya za a yi a koya musu yadda ma ake soyayyar kafin auren.
Eh, za a koya musu, ya rinka zuwa,
ya ci gaba da saurara.
Ƙwarai kuwa. aure yana da amfani aure abu ne abin so a shari'a mustahabbun wa mandubun ilai haka malamai suke fada kuma falalarsa tana da yawa dan haka mutane kar ku tsorita kada ku firgita kada ku gigita akwai fa'idoji masu tarin yawa duk da wannan matsalolin da muke ta fada ba yana nuna babu alheri bane a ciki akwai amfani kamar yanzu abin da nake so na ce duk wanda zai yi aure to ya sa a ransa cewa zai yi aure ne saboda wannan fa'ida wannan falala da kyakkyawan niyya da kyakkyawan kuduri da kuma fatan Allah ya cika masa wannan buri kadan daga cikin fa'idodi da amfanin wannan aure shine samun yaya yaya arziki ne babu arzikin da ya fi dan adam don dan adam din ta dalilin sa Allah yake samar da arziki tushen arziki ne dan kai daga cikin manufarin aure shine mutum yayi dan ya samu haihuwa to amma abin da mu wannan shine Allah ya jarabe mu a irin wannan lokaci a yau da yawa mutane suna yin auren ba dan su haihu ba balma ana kin haihuwar kamar yadda da yawa mata suke tafatawa suna tambaya mijina baya son haihuwa mijina baya son ga ya dau ciki mijina yace sai na zubar da ciki na mijina yace wallahi in na saki daukan ciki sai mun rabu mijina yace me yasa zan ka daukan ciki yanzu ban nemi izinin sa ba irin waɗannan maganganu waɗanda mai hankali da tunani da addini da sani ya kamata bai kamata ya irin ko ya rinka irin waɗannan maganganu marasa a wato kai da gindi ba ka ce wa matarka wai in ta sake ɗaukan ciki wai za ku rabu da ita ko mace ta ɗauki ciki ka je ka ce wai wai ta je ta zubar da shi ka ji sai ka ce miyar kuka ne za ta zubar a bola kisan kai ne zubar da ciki ya kamata ku sani ku daina sa matanku suna kisan kai wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talauci ko kuma wata ayar wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda talaucin da kuke ciki dan tunanin rayuwa ta yi tsada an shiga cikin wahala ana cikin matsi ba a biyan kuɗin makaranta ba a waye sauransu wannan ba dalili bane da za ku yi ta zubar da cikin ƴaƴa kuna halakar da ƴaƴan da Allah ya ba ku na arziki yanzu kwanan nan aka kama wata fatawa cewa mata ta ɗauki ciki an zo an ce wallahi sai ta zubar tana ta kuka miji ya ce wallahi sai ta zubar iyayen miji sun ce wallahi sai an zubar da cikin nan me dalili ai har yanzu ma bai ma gama biyan bashin wancan cikin ma da aka yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kokari a kyautata alaka da ubangiji a tuba zuwa ga Allah a nemi afuwa ta sa dan haka daga cikin manufar yaya ai manufarin aure a samu yaya manzo Allah ce tanakahu tanasalu ku yi aure za ku hayayyafa ku yi aure za ku hayayyafa za ku samu yaya za ku samu zuri'a Allah tabaraka ta'ala ya faɗa walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriya wa ma kana lil rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah hatta manzanni da annabawa da suka gabata Allah tabaraka ta'ala ba su yaya ya kuma ba su mata kuma waɗannan abin alfahari ne a gare su kama wai ban sani ba wala amin kai a tunaninka me yasa mutane ba sa son yaya yau kai zan yi wa tambaya me yasa mutum zai ta faɗa da matarsa saboda ta yi ciki me yasa namiji zai ce matarsa sai ta zubar da ciki da wani dalili me yasa
to amma dakta baka ganin watakila yanayin rayuwa ne da kamar wannan da kace waccan haihuwar da aka yi ba a gama biyan bashi ba kuma shi ya janyo duk da dai kai bayanin cewa haram ne amma ba ka ga a tunaninsu wannan ne yake sawa suke aikatawa
to idan mutum baya son haihuwa sai ya kai kansa asibiti a fidiye shi ije ya daɗa kansa in ya so hisabin ya kamata ya zama ne tsakaninsa shi da Allah amma bai kamata ya cutar da kansa ya cutar da matar ba kuma wannan ba uzuri ba ne yanzu kai in tambaye ka bashi yanzu ana cin bashi ne kullun akan yayin da aka haifa baya cin bashi akan hulunsa baya cin bashi akan rigarsa baya cin bashi akan mu'amalarsa to wai ni abin da ma nake cewa wai mutum ma baya san yayin me yasa ya aure
to kaga kamar za a iya cewa dakta bukata ta da namiji zuwa ga ya mace
to ai inda zaka hada da zaka hada da mace ai zaka haihu daga cikin manufofin auren haka annabi ce tanakahu tanasalu wai man tadisin kai ne ko ko dai abin naka ne ta soyo kuma tanakahu tanasalu annabi ce ku yi aure ku hayayyafa daga cikin manufofin yin aure in dai an yi aure to a yadu a hayayyafa yace fa inni mukafirun bikum al-umam zan yi alfahari da yawan ku a gaban al'ummomi ranar tashi alkiyama ka yadda wannan tunani da maza suke da shi yau malami ne na sa mata suna zubar da ciki na kin haihuwa jahiliya ne gajeren tunani ne da rashin ainihin wato sauraron malaman addini kuma akwai hadari wallahi Allah zai iya jarraban mutum da abubuwan da baya tsammani da haka muna kira ga mutane su ji uran Allah daga cin amfanin aure da mutum aure
matar da mijinta ya mata umarni ta zubar da ciki
kar ta zubar
ne kamata ta yi
kar ta zubar ba za ta zubar ba kar ta zubar
to ci irin hanyoyi ya kamata ta bi gurin ita ba ta zubar da cikin ba ta saba Allah shi kuma ba su samu matsala
ta ci gaba da ba shi hakuri mai gida kai hakuri je ki zubar ki ce kai hakuri ce wallahi na tambayi malamai sun ce zubar da ciki kisan kai ne kar ta zubar yawa kar ta zubar kuma idan ya kama ma auren ya mutu ne wanda ya mutu akan ta yi kisan kai wato abin da baka fahimta ba da dalilin samun ƴaƴa da haihuwa ne fa ake samun abin da ake cewa baqa'un nasli
ne baqa'un nasli
yawa wanzuwar samuwar zuriyar dan adam da ana kakkashewa da ba a same mu waye wanda fa duk yake duk wanda yake kin haihuwa ko yake hana matarsa ta haihu ko yake zubar da ciki kamar fa yana so ne wai ya datse wani abin da Allah ya kaddara zai rinka faruwa na hayayyafa saboda sai wacce ta haihu wacce ta haihu wacce ta haihu ne za a samu me al'umma ta tattara to wanda yake kashe da ko wanda yake hana haihuwa yana hana baka'un nasli ne wato wanzuwar dan adam a bayan ƙasa za a zo lokacin da mutanen babu su kawai mutane suna ɗauko tunani na turawa suna rayuwa a kai a cikin amfanin aure ana samun son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda me mutum ya ciyar ya shayar ya taimaka wa abokin zama ita ma ta taimaka masa sannan kuma shi aure yinsa misalta abinda Allah yake so ne misalta abinda manzon Allah yake so ne a yin aure ake samu wannan kaga mutum ya samu rayuwa mai daɗi idan Allah ya taimake shi yana kamanta wato tabbatar da abinda Allah yake so da abinda annabi yake so ba dan komai ba dan ya tabbatar da samuwar jinsin nan adam idan akai ta kashe ƴaƴan nan ko akai ta hana mata haihuwa so ake a wayi gari ya zama babu dan adam a bayan ƙasa idan wancan ya ce a'a wannan ma ya ce a'a wannan ma ya ce a'a to ina za a samu dan adam a bayan ƙasa idan duk iyaye suka mutu kakanni suka mutu to babu masu tasowa kenan suwa za su rike ƙasar suwa za su yi aiki kaza suwa za su yi kaza idan kowa yana cewa shi ba za a masa haihuwa ba kuma ka manta cewa arzikinka daban arzikin ɗanka daban akwai wani uba da yake tunanin cewa ɗansa ya cinye masa arzikinsa ka mutu ka gani idan ɗanka bai rayu ba wallahi zai rayu ko da baka nan kuma duk wanda yake jin a rayuwarsa cewa wai arzikin ɗansa wai a hannunsa yake wai shi ne mai arzikin ɗansa to bai da aqida bai da tauhidi kuma bai ma wato bai ma gamsu Allah shi ne yake ciyar da bayansa yake ɗaukar nauyin bayansa ba ubangijin da yake ciyar da tururuwa da suke cikin ramunta ubangijin da yake ciyar da ƙwaro da yake cikin ƙasa an tona rijiya a tarar da ƙwaro a cikin dutse sai ya manta da ɗanka da ka haifa sai ya manta da ɗiyarki da kika haifa mu ba mu san yaya inna rududu kuma wata kila shi ne wajen 27 ne a gidansu a layin jerin yayan babansa da ana toshi haihuwar da ana hana haihuwar da kai a same ka wallahi da ba za a same ka ba da haka akwai babban kuskure kwarai wajen kyamar aure da kuma kyamar haihuwar yanzu ba ta kai mallam Amina abin da ake yanzu yarinya budurwa ana aurenta tun kafin su fara alaka za a kai ta chemist aje a soka mata allura hana haihuwa yanzu wannan daidai ne ranar farko da aka aure ta sun yi ittifaki ni wallahi ba na san haihuwa daga shekara farko daga yan aure da zo ka haihu aje a fara soka mata allura planning yanzu ƴan mata suke fara yi da hada kai da samarun su da suka aure su wai so take shekara biyu shekara uku bata fara haihuwa ba tukunna an mai da aure sha'awa an mai da aure tamure an mai da aure ra'ayi ba a tuntubar Allah ba a tuntubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to wasu sun yi haka dan Allah ya jarabe su suka zo suke ta neman haihuwar kuma haihuwar ta kizuwa tunda aka toshe ta da farko ta tusu
inna lillahi wa inna ilaihi
wallahi wala tai babu kwayan magan da ba sha ba lokacin kuma za a rinka bi masallatai ana neman limamai a taimaka da addu'a Allah ya kawo haihuwa lokacin aka san da malamai
to ya halatta limamin yayi addu'a
kai wannan tambayar ta kai ina kamar tsokana ne a wannan yanayin da nake ciki zaka mun wannan tambaya in na baka amsar da ba daidai ba ba zaka ji dadi ba fa wallahi mutane mallam Aminu su ji tsoron Allah mutane su wannan zalunci ne kana auren yarinya kaje kai ta soka mata allura fulani wannan zalunci ne
wani jan hankali zaka yi da ƴan matan da aka auro su suna budurwa in mijin yayi niyyar ya sa ai mata irin wannan allura me kamata ta yi
ka taida aslan matun kafin ai auren ta gaya masa kawai ita tana jiran kaddarar ubangiji abinda Allah ya yi shine take tare da shi magana idan ta so kuma mata allura ke yanzu da zaki zai a miki allura kin ma san ke mai haihuwa ne ko ba ki haihuwa kin sani ko kina cikin waɗanda za su zo bakararrun mata ne wannan ganganci ne da jiran tunani ne wannan ba daidai ba ne ina fatan matanmu za su saurari wannan bayani da iyaye lalle kada goyi bayan haka a yi ƙoƙari a kiyaye to da kai yanda ba mu da ake yi idan ba a san haihuwa
kafin ka huce a wannan gabar iyaye me ya haƙƙin su ko me ya nauyin su ko me ya wajaba a kansu a daidai lokacin da suke niyyar aurar da ƴarsu kuma suka san ana samun irin wannan matsalolin na yi wa ƴaƴansu irin waɗannan allurorin me ya haƙƙin su
su fadakar da su su ilmantar da su kuma yaron wanda zai auren a kira shi a ja masa kunne a ce to mu ba za mu aminta da wannan ba mu a zuriyar mu ba a mana wannan kuma ba za mu yarda da wannan ba kuma a ga yarinya ta tubure kar ta yarda dan bai kamata a amfani da ita wajen saba Allah ba ana yin azalo idan ba a san haihuwa akai-akai akwai ɗan dabaru da ake akin kauracewa mace a farkon jinin al'ada ta in ta dauke jini sai a dan dauke a dan daga kafa haka sannan kuma dabda za ta fara jinin al'ada shi ma lokacin mahaifar tana budewa sai a nisance ta bayan ta gama al'ada kwana 1 2 3 a nisance ta wannan duk abubuwa ne da shari'a ba ta hana ba mutum zai iya wannan hikimomi da ɗan dabaru amma ba mu ce ce shi kwata-kwata ba sai haihuwa ba akwai mata da tace ita fa mijinta ya ce shi fa gaskiya ƴaƴan nan ba baya son su wai namiji ya bude baki ya ga matarsa wai wai baya son ƴaƴa shi baya son ƴaƴa kuma shi ba da bane rashin ilimi rashin zuwa makaranta rashin sauraron addini wannan ba daidai bane muna fatan ana yin waɗannan shirye-shirye ne saboda mutane su ji su gyara a cikin falalar aure akwai ainihin wato neman tabarruki da samun addu'ar ɗana ƙware bidu'ai alwaladu as-salih addu'ar ɗana ƙware idan mutum Allah ya masa arziki ya samu haihuwa idan ya mutu in ya yi wa ƴaƴansa tarbiyya ta musulunci to zai samu abinda manzo Allah ya ce aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma ɗa salihi na ƙware da zai rinka yi masa addu'a idan Allah ya sa ka samu haihuwa ne ai har za ka samu ɗan da zai maka addu'a bayan ka mutu idan ka yi ta toshe matar ka yi ta sawa tana ta zubar da cikin ka ce kai baka son ƴaƴa to ina za ka samu ƴaƴan salihai da za su yi maka addu'a bayan ka mutu wanda aka fi tsammanin zai maka addu'a bayan ka mutu shine danka dan shi wannan ya san kai ne sababin zuwan sa duniya kuma ka taimake shi dutsiya inda yaje ya dawo ba ya manta da uban shi ba zai maka addu'a zai roƙan maka Allah to yayin da ka kakkashe su ko kuma ka hana aife su to wai zai maka addu'a yaranka a kasuwa wa zai maka addu'a yaranka a ofishin gwamnati wa zai maka addu'a makocinka dan kazo nazo da aka addu'a unguwa kana mutuwa wata dai sun gama da kai kowa ya ji ya shiga harkokin sa amma waye gatanka bayan ka mutu danka wa zai je gyara ma kabarinka bayan ka mutu danka wa zai kai maka ziyara kabarinka danka me kai wa mutane ma kai a duniya da za a tuna ka me kai to wa kai wani abu hadda in ka mutu ma zai tuna da kai wa kai masa danka taka idan kai wa danka shi danka dulala cewa ba zai manta da uban shi ba sai dai nan banza ka haifa wanda ba dan arziki ba shi ko da mun kullun ana taimu ko azi ku sa ƴaƴanku su riko da addini ku sa ƴaƴanku su tarbiya ta musulunci kar ku bari a raba ƴaƴanku da musulunci da addini kar ku bari a raba ƴaƴanku da masallaci kar ku bari a raba ƴaƴanku da wurare na karatutuka na addinin musulunci shine amfanin su zama suna da addini bayan kun mutu su tuna da ku su ci gaba da taimaka muku su ci gaba da yi muku addu'a a kabarinku kenan daga cikin manufarin aure ana yin aure dan a samu albarkacin addu'ar da na kwarai da kuma ceto ana samun ceto danka zai iya cetonka ash-shafa'atu bi mautil waladi Allah ya kaddara kai dan wuta ne amma in danka karami karamin danka idan ya mutu ba wanda ka kashe ba ba wanda ka sa aka zubar da cikin sa ba annabi ya tabbatar mana mutuwar yaro karami yakan sa yaron nan ya je neman maka ceto a wajen Allah ranar tashi alkiyama
kenan akwai wata falala ma ga wanda ƴaƴan shi suka mutu ya suna yara
kwarai kuwa ai shi yasa ake ta gaya maka tun dazu haihuwar nan tana da amfani akwai albarka a ciki kuma duk wanda ɗansa karami ya mutu kafin ya balaga ba sa rayu ba ba mamaki wannan ɗan da ya mutu kafin ya kai girma shine sababin shiganka aljanna to dukkan malamai magabata na kwarai suna cewa mu je mu yi aure dan mu ribata da irin wannan falala bayan wannan a cikin fa'ida ta aure da amfanin aure akwai at-tahassun minash shaitan samun kariya daga shaitan mutum Allah ya bashi tsaro na musamman duk wanda ya aure to Allah ya taimake shi ya rage kaso mai yawa na yaudarin shaitan da zuwa neman matan banza ko dan wannan kadai bai kamata samarin mu matasan mu ku tara kudi ku je ku aure ba ko dan wannan kadai ke da kika zama budurwa kwakwalwarki ta lalace suka canja miki tunani wai suna gaya miki wai aure wai liyabe nake ne wai aure wahala wai aure ba daɗi wai an waye gari yau da yawa daga cikin ƴan mata suna kyamar aure kaga yarinya tana ɗaukan hoton kanta tana zagin aure ni ce cikin auren in ban da bala'i da wahala ba ni ba zan yi ba wata ma ta bugo min waya ta rutsa ni wai sai na bata aya ko hadisi da yace aure wajibi ne nace amma kin ma rena min hankali wannan yarinya ki kira mutum ki ce wai kina masa tambaya wai sai ya gaya miki wai aya ki dike fara tambayan babanki me yasa ya aure mahaifiyarki aka haife ki ba wai wani abu bane mallan tunani ne na turawa ka fahimce ni da kyau tunani ne na turawa karance karancen zamani na banza da suke wannan shike daukar hankalin su har suke kaiwa ga munzalin su suna ga sun yi kwarin da auren ma ba za su yi ba
amma baka ganin dakta kamar a iya cewa mazajen yadda suke wa matan rukun sa kai na kashi shine yasa wasu daga cikin matan suke da wannan tunanin
na yadda tabbas dabi'ar wasu daga cikin maza halin wasu daga cikin mazaje yakan koro wasu daga cikin matan daga sha'awar su aure wannan akwai shi to amma don saboda namiji yana yin abu ba daidai ba wa mace dalili ne ta ce ba za ta yi aure ba har abada ba uzuri bane yanzu rayuwa nan dadi muke ji ban san ba dai kai dadi muke ji a wannan rayuwa ba abincin kirki babu zaman lafiya na kirki ba kudin kashewa aljihu ga tsadan man fetur ga tsadar abinci ga kaza duk abin da ka taba a rayuwar ba dadi to saboda wannan sai mutum ya ce bari ya kashe kansa ya huta a hakuri zai sai ta addu'a Allah ya bata miji na ƙwarin salihi wanda zai rike ta idan wani ya munanta wani kuma zai kyautata in aka aure mai munantawa sai a rabu da shi a saki sabon aure Allah zai kawo wannan kirki da haka yana daga cikin manufofi da falala na shi yin aure samu wannan abubuwa da aka faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisi da kuma kubuta daga shedan saboda duk wani gawailu shahwa abubuwa da za su halakar da mutum na sha'awa idan yana da matarsa shi kenan manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama idan ɗayan ku ya fita ya je ya hango wata mace ta ba shi sha'awa ta burge shi ya koma gida ya tarar da tasa matan fa inna fiha ma fiha abinda ke tattare da wannan matar ta cikin gida shine ke tattare da wata abinda wacce take da shi wannan mata na da shi kira idan mutum yana da aure zai samu kariya daga rudin shedan sannan a cikin amfanin aure akwai bawa zuciya kwanciyar hankali da nutsuwa sakanun nafs tarwijin nafs hutar da rai mutum ya samu wani kwanciyar hankali da nutsuwa musamman Allah ya sa yayi sa'ar auren ba matar banza ya aura ba akwai dauke cewa bi mukhalatati zawja dauke cewa da cakuda da matar alhamdulillah mutum zai zo gida ya zauna da shi da iyalin suna hira
mai makon da shi kadai
ba malam wake magana malam ai malam bauro bai ba yi tuhuranci kazantar sa ta Aisha ina wannan ga ladan ibada ga kana da abokin hira ka gama hayaniyar gari abubuwa su dame ka kana zuwa gida sai ka samu ga wani dan adam yana zo ne iya jiran ka yazo ku ta hira ku tattauna ka fada mata matsalolinka ta fada maka matsalolinta wannan ba karaman ni'ima bace wanda duk bai aure ba bai san wannan karatun ba diyariyar da take budurwa tana kwana a gefen dakin tsohuwarta ba ta san da wannan ba yan kwanan chatting yan Instagram yan Telegram yan YouTube yan TikTok suna kashe lokacinsu akan waɗannan abubuwan kije ki aure ki samu sakalin nafsi ki samu kwanciyar hankali da nutsuwa sai sa duk inda ka ga mace ta yi aure wallahi malam za ka ga nutsuwar ta daban ne kana shakka ne
akramakallah
ai haka abin yake ko rawar kai yarinya take rawar kai kaduwar kai hayakin kai kuma ta aure tana yin aure za ga wani nutsuwa na musamman ya zo mata wallahi malam kadan ne a cikin mata zaka ga sun yi aure ba su gyaru ba haka yaro duk wanda yaro da ya zama gagaro ya zama fitinan ne a unguwa ko na bu ku nemo masa wata kura ku daura masa a samu wata yarinya mai shan mai ku aura masa
ba ka ga za ta ƙara tunzura shi saboda
ai su mata mala albarka ne da su ba wani tunzura ladabi zai mala yanzu za ka rinka ganin sa da carbinsa a masallaci ya yi hankali ya dau seti ai mata sai dai a musu addu'a Allah musu albarka
amin
ai mata suna kokari malam aminu suna kokari kwarai da gaske so lalle akwai wannan tarwijin nafs akwai dauke cewa da samun zama da iyali sannan kuma wato an saukake maka tadbirul manzili gyaran gida sharar daki kawar da tsummokara tattare wankin toilet wanke dan kwanon da kake cin abinci yin shimfida kada kudin cizo koran sauro kunna maganin sauro daura net daukan kwanon abinci ka fidda shi waje wani ma har da wanki da guga duk an dauke masa duk a cikin aure ake samu wannan da zarar kai aure kana zaune sai dai ka rinka bada doka ai taimaka wannan abu amma yanzu samarin mu malam da suke zaune ba su da aure daura ne kadai bai ishe shi ba layi da daddare ba ya daura ya kwance ko zo kwanta babu ne din sauro sai ya kusa daukan sai kai shi kofar gida kunna maganin sauro kade ga wasu birgimar bacci ya kunna igiyar ne ko maganin sauro ya birgima ya kwanta akan maganin sauron ba mata ai mana akwai wulakancin zama da rashin mace ba kadan ba so akwai daitar da su samarin nan matasa a tara kudi dan auren yanzu ba yayi wa sai da kudi duk wanda ya kuskure je rikito aure bai tara kudi ba wallahi jikin sa zai giya ba
su dokta ga lokaci
ba irin wannan lokacin wai hatsi da mu zaka yi da saura
lokaci yana hararin
to saboda wayoyi ko
masu yan uwa za su so shigo cikin
gaskiya ne gaskiya ne musamman yau an muku abin da ba ku so ba Allah ya saka da alkhairi
masu raro za ku neman ba akan 081 405 0198 assalamu alaikum muna tare da
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam muna tare da
to ayyau to musa abdi je ne muni akan laye
to malam musa
malam Allah ya saka da alkhairi duk da ne malam na ja mana gudana mu goraye to gaskiya amma dai farin ta ba abin zan fada ne malam
na'am
malam akwai nan da ke faru musamman kamar da kai magana kan ne dake kamar tazara ake cewa ko kuma rashin haihuwa wani lokacin zaka samu mata masu irin wannan wanda za su ji su sha magani wanda ya na stoka haihuwa ba tare da mijin ya sani ba amma suna fakewa da cewa wai wani lokacin mazajen nasu sukan gaza wajen yi masa hidima suna ganin cewa idan an samu wani yaron kamar hidima za ta yi wasu ya wajen gazawarsa tunda bai gama ɗaukar nauyin ta ba kuma yanzu ga yaro an haifa to sai su ji za su ci za su yi tazarar haihuwa to malam wani karin bayani zai akan wannan ko malam gaskiya Allah ya saka da alkhairi da jidin mu gauraya nan ta faru Allah
yana kaji da lafiya. Amin. Malam Musa.
Dokta, akwai wacce take cewa kari akan wannan. Ba ta san mijin ya yake ba. Saboda haka shi yasa za ta dan sha wani magani ta jira sai ta zauna da shi shekara 1 2 ta fahimci da gaske yake sannan sai ta haihu. Me dokta zai ce akan
wannan tunani ne na kuskure ba daidai bane. Tunani ne na kuskure ba daidai bane. Mutane fa ya kamata su sani fa. Wadannan ƴaƴan fa da za su haifa fa arzikin su a hannun Allah yake. Sai kamata ka sani Allah ba zalimin bawa bane. Abu na farko tsarin iyali ba laifi bane. Kamar da shi dan uwa Malam Musa yake faɗa, ba mu hana tsarin iyali ba. Akan mace ta haihu a duk shekara ko duk shekara biyu za a yi spacing ta zara haihuwa wannan ba laifi bane. A sha magani a bari sai an dan yayi kwari ya samu lafiya ta samu lafiya ta zai daukan ciki wannan ba laifi bane. Mu muna magana ne akan masu hana haihuwar gaba daya wannan kuskure ne sannan magana wai mace wai ta yi tunanin cewa wai ba ta san halin miji ba za ta tsaya ta ga kamulu da yinsa sannan ta bari ta ci gaba da haihuwa da shi wannan sako ne keta dokar Allah ne shiga hurumin ubangiji ne yin abin da bai kamata ba ne a me yasa kika aure shi ba ki san halin sa ba me yasa kika aure shi ba ki san wadatarsa ba ba shari'a ta ba ku daman ku yi bincike akan mazajen da za ku aura ba ku ga za su iya rike ko ba za su iya rike ba na kai wannan maganar ba haka take ba kuskure ne wallahi alam
assalamu alaikum to muna tare da
sunan Muhammad Ashura Abdullahi malam
to daga ina
warrafi malam kasar Rijal Limi
to me kake tafa da shi
a dakta ina maka fatan alkhairi da fatan Allah mai dakta dakta gida lafiya
amin
dakta ni harin na sayar da rai a kai shi da farko ma dakta abin da yake faruwa ne fi iyaye ne a cikin matsalar aure da yawa wallahi saboda a iyaye su kansu ba sa bincikar mazajen da za su je ƴaƴan su aure
gaskiya ne
kawai sai dai a dauki mutum wai kawai saboda wurin aure ko an ga kide ƴa ko ana ganin
da
ta dauke shekaru ba ta aure ba duk wanda yazo ne ma aure ko sai ake ga ƴa ko ai an bashi ba wani
gaskiya
bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam tuni ya ba mu cewar duk wanda yazo ne man auren ɗauku to ku bincike addinin shi a yi shi bifo ku bashi aure amma kawai duk wanda yazo ne man aure wai sai ace wai ga ƴa kawai an bashi
kwarai kuwa kwarai kuwa
kuskure
gode gode wannan gudunmuwa ya bayan ya shigar da sako ne kuma muna tare da shi ya yanzu iyaye ba sa ganin darajar ƴaƴansu neman kai ake da wallahi malam kana zuwa nema sai ya danka maka
amma doctor
ba a wani binciken kirki kadan ne masu yin bincike
baka ganin
iyaye kamar sun gaji da iyayen
baka ganin a da uba zai dauki iyaye ba da har ma sadaka ake cewa ana baiwa kuma a zauna lafiya
a aidan mutanen kirki ne dadin mutanen na kirki ne na yanzu fa wannan mutanen marasa kirki za kai musu wannan za kai ganganci shekaran je wani yake mun magana wai wani yazo yin aure ya ce kare komai komai kare an masa gata da kansa ya da yana cewa malam ba karmin da na sani nayi ba yace a sheda na bashi yar nan ce kare komai na bude wa yata ne kofar wulakanci ya wulakanta ta ito zarka ta duk abinda uban yayi na mutunci bai gani ba duk da yayi dan Allah ne amma ya kamata ka bashi shi ma ya san cewa zai karbi abu mai tsada mai daraja duk wanda ka dauki mota mai tsada mai daraja ka bashi haka kawai ka bashi in ba an yi masa karatun tana zuba ba lalle san darajar ta ba zai ja ta a kasa kawai na'am
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
na'am muna tare da
Nafisa
Nafisa ga ki cikin shirin gidan aure me za ki ce
ya sa a yi su samu tusi da kuma yin lokacin nan da kake akwai makarantar da mutum ya shiga ya san yadda zai ma da kyamitin da yadda zai zauna saboda gujewa matsaloli da kuma yadda ma budurwa ya kamata kalan saurayi da kalan yadda ya kamata ka yi magana da shi saboda ba za a yanzu malam ba za ka ba ɗaya ba sa zuwa za ka ga mutum na gari da babban rigarsa da kemunsa amma shi ba mutumin kirki ba ne sai an yi kwana ɗaya kwana biyu zai kawo wani uzuri wanda ma
Subhanallah, Subhanallah. Malam ka ji masu abu
wannan
ayyuka ka ji Nafisa abu
wannan satuttuka ne ya kamata
ba warai da gaske akwai cin amana abinda yarinyar ta faɗa gaskiya ne na farko dai muna mata albishir ta cigaba da bibiyan mu a wannan shirin kwata-kwata da mu an kirkire shi ne saboda samar da waɗannan abubuwan ya za a inganta rayuwar aure za mu zo tsarin su kansu ƴan mata yaya kamata su yi zancen wani irin namiji zaki aura idan kin hada miji mai kaza ya zaki duk wannan insha Allah za mu rinka tattauna a hankali indai muna da nisan kwana
insha Allah
kuma batun makarantu da za a rinka yi training din mata kafin su yi aure da samari duka insha Allah ana nan akai za a samar da su wasu ma sun an fara samun su a wasu wuraren kuma insha Allah za mu ci gaba da sanar da ku za mu yi iya kokarin mu sai mun rage mace-macen aure a kasar nan
insha Allah
za mu yi iya kokarin mu insha Allah sai mun samar da ingantaccen rayuwar aure a kasar nan bi idinillah dan haka wannan yana cikin shirin
insha Allah assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam muna tare da
isa sarkin yake kurna ta dumbula ne
to ga ka cikin shirin gidan aure me kake tafa da shi
in gaskiya ni din sai dai ni wa malam fata Allah ya yi saboda nan fadakarwa ba wai gidan mu kanmu da muke samari dai muna gefe dai abin yana ƙara da shaɗantar da mu wallahi abin malam sai dai ku ce malam Allah ya saka da lairi Allah ya ƙara da wanka Allah
mun gode kwarai Allah ya baka mata kwarai dan uwa
muna tare da wa assalamu alaikum to wannan sai dai ya sake kira assalamu alaikum muna tare da
assalamu alaikum
wa alaikum assalam muna tare da
ina tare da maman Kausar
to me kike tafi da shi maman Kausar
gaskiya malamai Allah ya saka ku da alheri Allah ya biya ku
amin
tsakana wanda kuke Allah ya saka mu da Allah ina da wasu ƴan tambaya
na'am
muna tare da miji na shekara biyar muna tare sai muka haihu ya fara bale haihuwar farko sai na haifi ƴan mata uku ta biyu sai na haifi mata uku wannan ta ƙarshen da na haifa sai na haifi ƴan mata
biyu
ta fadawai na suka haihuwan mata
to kaji ko
ne sai ai ba da gani ba ne Allah ne
kaji ko
sai ki ta shi gaskiya ma ba zai iya da ni ba
kaji ko
na tara mai gida da yara mata
la ilaha illallah la ilaha
illallah yanzu me kake nufi za a yi kene ce sai da tsari yara za ta ce koma gidan sai ni ce amma to shikenan Allah da zan koma yanzu zan tunda aiki na koma gida
Allah
ya ce ba zai iya rafuwa da ni ta Allah nake neman shawara
to
Allah ya saka alkhairi ki hakuri insha Allah ta'ala ta za mu ci gaba da fadakarwa akan wannan kaji abin da muka fada ko kaji amfanin wa'azi da karatu ko kaji yanzu wannan haihuwa ta yan kore ta gida saboda ta yafa sai an malamai dole sai sun tsaya sun dage sun yaki wannan tunani na kin yayan yanzu kaji an fara sake mata saboda suna haihuwa yanzu wannan ba ta da wani laifi laifin ta kawai dan ta haihu ta tara masa yaya za mu ci gaba da fadakarwa insha Allah ki hakuri ki ci gaba da zama Allah baki wani mijin ba shi ko Allah mai laki
tace me shawara da za a bata
tayi hakuri ai kokari a samu manya a sulhunta ai masa nasiha ko a samu malamin addini ya masa nasiha ta koma da aurenta
assalamu alaikum to muna tare da
dini bokin daga
nan to me kake tafara shi dini
din ne muka fata akai da yake dini ne kuma ta akai a gare ku
to kuma mun ne maka fatan
Allah ya amsa
assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam
muna tare da
Shamsu
to Shamsu me kake tafa da shi
ina malam fata da kai ne
to Shamsu mun gode
kwarai ki gida lafiya
amin
gode sosai
amin
assalamu alaikum muna tare da to me kike tafa da shi sai kin dan daga muryarki
to ina yau malam barka da
shukuwa na'am
muna amsawa
to kike dan fada kar wanda zan sake yi malam gani ne ke wannan matsalolin
sai kin daga muryarki
yawa to malam dan magana da zan yi akan magana da malam yi akan auratayya
na'am
malam yawanci gaskiya ba ma in ce yawanci ba dukkan mun barban sunnar Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam
bare
ya kamata malam da Allah da ta jaji cewa iyaye da gaya mu cewa mu daukar Allah da manzon sa da kuma tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi da iyalan sa
kwarai kuwa kwarai kuwa
ma ajiye ta zamanin nan da zamanin nan ba inda zai kai mu wala sai dai ga duniya maka gan shi kuma a duniya za mu bashi
kwarai kuwa kwarai kuwa
wallahi malam har fada nake koyo shi cewa me yasa a ƴan manyan malamai na sunna masu yada da'awa addini musulunci ƴaƴan su suke lalacewa sai irin wanda zaka ga su ba ƴaƴan su tarbiyya irin ta addini
gaskiya ne
to Allah Allah ya saka da alkhairi
Allah shirye za a ci gaba da fadakarwa ƴar uwa
to daktar Allah ita ce ta ƙarshe a cikin shirin dan ga lokaci ya riga ya cin mana
to gaskiya ne ba abin da za mu ce da illa irin wannan matsalolin da ake fuskanta na zaman cikewa na al'auratayya mutane su ji tsoron Allah amma wallahi malam barnar da ake a cikin gidajen aure ta aji barna yanda ka san kura malam ta shiga garkin awaki kuma duka bangarorin guda biyu bangaren mazan ba dadi bangaren matan ba dadi amma an fi cutar da mata a iya abinda Allah ya sanar da ni ne an fi zaluntar mata an fi shiga hankin mata an fi cutar da su to Allah ubangiji ya gyara mana Allah ya tsare ayyukan iyalanmu gaba daya
amin masauraro duka-duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin kashi na bakwai na gidan aure wanda ya zo muku daga sashen addinin musulunci na Hikima Radio Yunus Maulud ya sada ni da ku Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
maza da mata ga baki dai ku zo mu leka gidan aure
maza da mata ga baki dai ku zo mu leka gidan aure
ku karkade kunnuwan ku kuji maza da mata
gidan aure
akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta
gidan aure
shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure
maza da mata ga baki dai ku zo mu leka gidan aure
akwai bukatar mu leka gidan aure hakika
gidan aure
mu bincika dukkanin matsaloli duk mu hazuka
gidan aure
ayo nasiha ga dukkan ma'aurata dake rayuwar aure
maza maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure
da mu da ku duk mu yi nazari mu gane hanya
gidan aure
da za a inganta al'amuran cikin sanayya
gidan aure
ga malamai masana da suke bayar da logar gidan aure
maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure
anan tashar hikima radiyon mu yar zamani
gidan aure
tashar da kullum take aiki cikin yakini
gidan aure
93.7 RTB kallo da saurare
maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure maza da mata gabaki dai ku zo mu leka gidan aure.